أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا هدو كوم بيار غواتان رجب wata na bakwai a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala muna cikin babi wanda yake magana akan sallar Juma'a da izinin Allah ta'ala a yau zamu tashi bisa kan hadisi na 477 وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم دغ أم هشام يا حارث بن نعمان دع الله تتبت أغريت تجي بلدكي سورة قاف والقرآن المجيد sai daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kam yana karanta ta ne a kowace juma'a bisa minbari idan zai yi ma mutane hudu ba musulmi ya rawaito shi wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu wasu darussa da suke da alaka da sallar juma'a darasi na farko cikin hadisin akwai nuna mana cewa ya kamata wanda ya je sallar juma'a ya bada muhimmanci wajen sauraron bayanin da ake yi domin liman yana isar da sako ne mai muhimmanci to saboda su sahabbai suna ba da muhimmanci a wajen sauraron huduba suratu qaf gaba dayan ta wannan matai tace ta haddace ta ne a halishan manzon Allah saboda karanta ta da yake a juma'a kaka ga sallar juma'a ba wai da suratu qaf bane gaba daya manzon Allah ya huduba a yana rarraba ta ne wata rana in yayi da wannan kaso yayi da wannan kaso har ya kai ta ƙarshe amma ta iya rike suratu qaf gaba dayan ta saboda tsananin kula da mai da hankali wannan yana nuna mana lalle ne mutum ya bada kula ya mai da hankali a wajen sauraron huduba karatu na gaba cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa wato liman ya dace a cikin huduba ya dora zaben wasu ayoyi na alqur'ani yana yin huduba da su ba ya dacewa ga liman ya zo ya huduba tun daga farko har ƙarshe ba a ji ya karanto wata aya ba wannan bai yi ba to in ka aka samu liman yayi huduba bai karanto ayat qur'ani ko guda ba to hudubai tawayayya ce tawayayyar huduba ce wannan kina ana so lalle ne a ji ayoyin alqur'ani ko aya ɗaya ko aya biyu ta shigo cikin huduba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin alqur'ani to suratu qaf ma ummu hisham yaddan Allah ta tabbata gare ta tace gaba ɗayan ta ta dauke ta ne daga halishan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana karanta ta a kowace juma'a idan zai yi wa mutane huduba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man takallama yawm aljumu'a wal imam yakhtubu fa huwa kamathal alhimar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jumu'atun rahu ahmad bi isnadil la ba'sa bih wa huwa nafsu hadith abi huraira fi sahihayn marfu'an إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت wannan hadisin daga Ibn Abbas yadda Allah tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man takallama yawm aljum'a duk wanda yayi magana ranar juma'a wal imam yakhutubu kuma liman yana huduba fa huwa kamathal alhimar to shi wannan mutumin da ke magana kamar misalin jaki ne yahmilu asfara yana dauke da littattafai duk wanda yake magana ranar juma'a liman yana tsakiyar huduba sai yake magana to shi mai maganar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar misalin jaki ne dauke da littattafai kaga wannan mummunan misalin yana nuna mummunan aikin shi manzon Allah yace laysa lana masalus sau ba mu da mummunan misali mu musulmi mummunan misali bai dace ba ga musulmi lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus saw walillahi masalul a'la to shi yasa wannan wato sifan tashi da shakki yana dauke da tafai wannan mummunan misali shi yasa yake nuna munin yin magana lokacin da liman yake cikin huduba sannan an ce misalin shi kawar misalin shakki da tafai ta wace huska ce aka kamanta shi da shakki da tafai saboda shakki in ya dauko littattafai to ga dai shi yana shan wahala tuli guda ga bayan shi da nauyin su da wuyar da yake sha amma jaki yana fa'idantuwa da su baya karuwa ko ya karanta wani layi ko guda ne ya dan amfana ka gani to baya amfanuwa amma kuma ya sha wahala ko to shine aka sifanta wanda shi ma yaje juma'a ga kada ka dauko kafarka da kanka ba tun kudo ka akai ba ka taho ka sha wahala ka bi wa hanya amma kuma ka zo ka kasa amfanuwa da huduba ka ki saurarawa kana dimi yanda shakki bai amfana da littattafan da ya kwaso ba a bayan shi bayan wato gashi yana fama da dako da wahala to haka nan ne kai ma wannan shine wajihul shaba shi ma gashi kai ma ka taso daga gidanka ka sha wahala ka zo masallaci amma baka amfana ba da huduba ta juma'a to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da wancan kamar yanda wancan bai amfana da abin da ke cikin littafan da ya dauko ba to haka nan shi ma mai magana bi amfana da hudubar liman ba sai yace wallazi yaqulu lahu ansit wanda yake ce mashi ishuru laysat lahu jumu'a baya da juma'a to kaga fa abin yana nuna hatsarin wancan na farko ya karu domin an ce wanga wanda ai shi nasiha ce ko shi wannan nasiha ce yace mashi ishuru wana ba an magana in ana huduba kaga shi mai wa'azi ne amma baya da juma'a saboda tsananin ba a san magana ko da ma umarni da aiki mai kyau ne kaga dai wannan magana alheri ce to sai aka ce shi wannan baya da juma'a to don haka kenan wannan yana nuna hatsarin yin magana daidai lokacin da liman yake huduba ba daidai bane ko da magana ta alheri ce to bai kamata ba mutum ya yi ta وراه احمد باسناد لا باس به احمد يرويته شي ده اسنادي وندا باب ليحي تتره ده شي فهو نفس حديث ابي هريره في الصحيحين مرفوعا شي ne dai da kanshi hadisin abu huraira wanda yake cikin sahihain a matsayin maganar da aka jingina ga annabi shine marfu idza qulta li sahibika ansit yawm aljumu'a idan kace ma abokinka ishuru a ranar juma'a wal imam yakhutubu kuma liman yana huduba faqad laghawta to haqiqa kai ya sassan zance kai laghu kenan wannan hadisin da wancan duka ma'anan su guda wannan wanda yace baya da juma'a da wannan wanda yace yayi laghu ana yayi magana wadda bata dace ba yayi magana wadda wato zai zama yayi laihi a wajen Allah dalilin yinta kenan duka ma'anan su guda a wajen fassara وعن جابر رضي الله عنه قال كنا ينزو واندا يزو سلر جمعة سيجي ما دان اوانشي يدو ننا مغانا سيجي ما شكا اشرو اشرو با مغانا انا ودوبا هكا اي اي نسيها كو تنزي كنا شي ينزو ان يزو جدا سايكي ازهر بي دي جمعة كو تند حديثي ياتي باي دي جمعة انا نحن سلر شبتا ايبا تشيني مالا يكاو وانا حديثي يجي ما كش دتريني دي شيدا وانشا kenan abinda ake nihi da baya da juma'a ana nihin yayi lagau ana nihin yayi yasassan zance marasa amfani wanda zai tauye mashi lada ko ya bata mai lada juma'a gaba daya to zancan sakewa kuma ba zai sake ba juma'a shi tunda dai yayi ta da sharɗan tare dukkanin babu wanda yace sai ya sake sallah ko sai yayi azhar kenan shi yasa mallan ya kawo wannan hadisin dan ya nuna ma ma'anan shi guda da wannan kenan in kana son ka san menene ma'anar laysat lahu jumu'a to sai ka karanta wannan wanda yake cikin sahihaini wanda yake cewa faqad laghauta kace kenan yayi laghau shine ma'anar zance shi kuma laghau shine wato ma la fa'ida tafi kullu ma min sha'anihi an yulgha abinda bai da fa'ida wa an jabir radiyallahu anhu qala dakhala rajulun yawm aljumu'a wan nabiy sallallahu alayhi wa sallama yakhutubu daga Jabir yadda Allah ta tabbata a gare shi yace wani mutum ya shigo ranar juma'a alhali annabi tira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana huduba faƙala sallaita, ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai sallah, ƙala la, sai ya ce a'a, ƙala kum fa salli raka'atayn, sai ya ce tashi kai sallah raka'a biyu. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisin na Jabiru malam ya biyo baya da shi ne dan ya karantar da mu cewa an hana magana lokacin da ake huduba, amma ba a hana ka ba in liman yama magana ka bashi amsa. Shine madalilin da yasa ya biyo baya da shi, dan ya nuna kenan in magana ta shahi tsakaninka da liman ne, kai ne zaka mai magana bisa kan wani abu mai muhimmanci, ko kuma shine zai ma magana, wannan babu laifi cikin shi. Kenan kama wani magana ne wanda ba liman ba, lokacin nan ne wancan hukuncin yake hawa a kanka. Amma idan liman ne kama magana, ko kuma shi yayi maka magana, to babu matsala. Saboda wannan sahabin ya shigo, wato yayi zaune, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin huduba, sai manzo Allah ya yanke huduban shi ya ce wane, kai sallah ne? Sai ya ce a'a. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai, to tashi kai sallah raka'a biyu. Kaga kenan wannan ya nuna liman yana iya maka magana ko? Da in liman ya maka magana babu matsala kai magana. Sannan haka kai ma kana iya yi liman magana. Saboda wani mutum ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin huduba, yace ya Rasulullah, yace ya ma'aikin Allah, wato hanyoyi sun yanke. An samu matsala, ruwa ya yanke saboda hari da rashin ruwa, wato zarganiya ta tsaya, hanyoyi duk sun yanke. Ka roki Allah ya mamurwa. Sai manzo Allah ya daga hannuwan shi yayi addu'a go. Kaga wannan mutumin da ya shigo manzo Allah ya ma magana kai tsaye yana cikin huduba. To shine dalilin da yake nuna halaccin ka iya yi maliman magana, kuma shi ma ya iya yi maka magana akan wani abu wanda yake da muhimmanci. Sannan wannan hadisin kuma yana karantar da mu cewa ya halatta in mutum ya shigo masallaci liman yana cikin huduba yayi, yayi nafila ko? Yayi nafila raka'a biyu. Halatta wannan nafila raka'a biyu sune ake ce mata tahiyatul masjid, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shigo masallaci kar ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu. Kenan wannan koda liman yana cikin huduba ne ya halatta ayi, sabanin ra'ayin malikiya da suke bada fatawan cewa ba a nafila idan liman yana huduba. To wannan malikanci ne, kuma fatawan malikanci a nan ta saba wa hadisi, don haka hadisi za a yi aiki da shi. Gashi karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi tashi kai sallah raka'a biyu. Kenan sai a saki malim malikiya a kama hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan raka'o'in guda biyu sun yi ƙarfi akan sauraron kiran sallah. Don haka in mutum ya shigo ladan ya fara kiran sallah, ule da kai tsaye kikam kana jiran sai ya ƙare, sannan ka yi su a kawai ka kawarta sallan ka kai wannan raka'o'in. Domin saboda su wato sun yi ƙarfi sama ga wato sunnar kiran sallah da kuma karɓawa. Don haka tunda su suna gaba gare ta sai ka gabatar da su. Ba za ka yi tsaye ba, kuma sannan kaga kana yiwa kamin ladanin ya gama kiran sallah ka yi da kammala su, don ka samu natsuwa ka saurari abin nan, ka saurari huduba. Sannan abu na gaba, waɗannan raka'o'in guda biyu ana son mutum ya takaita su. In dai ya shigo an fara huduba, to kar ya tsawaita. Ya takaita su, ya yi su a takaice a sauƙaƙe, saboda ya samu natsuwa ya saurari huduba. Domin lokacin da liman yake huduba, ana son mutum ya kiyaye kanshi game da wasanni, ko da ya dora wasa da salula, ko kuma ya dora daddaga wani abu, ko kuma ya dora taba wani abu, ma'ana yawan motsi ba a son shi, sannan kuma ba a son magana. To shi yasa malam ya kawo mu wannan hadisin dan ya nuna kaga shi wanga in ya tashi ya sallah ai sai yayi ta motsi ko? To ya halatta, saboda shi ya shigo daidai lokacin da liman yake cikin huduba ne, da bai kamata ba ya zauna sai yayi, amma zai takaita ya sauƙaƙa sallolin. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati al-jumu'ah surata al-jumu'ah wal munafiqin rahu muslim. Wannan hadisin na Ibn Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar Juma'a yana karanta surata al-jumu'ah da surata al-munafiqun. Muslim ya rawaice shi. Wannan hadisin kaga cikin shi akwai fassara ma hadisin da ya gabata, wanda yake cewa lalle gajar ce hudu bar mutun da tsawaita sallan shi alama ce da take nuna fiqhun shi to kaga yaya ne mutun shi tsawaita salla shine mutun ya karanta suratul jumu'a a raka'a ta farko raka'a ta biyu ya karanta suratul munafiqun ko kuma wasu surori waɗanda suke daidai da su abinda yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta suratul jumu'a da suratul munafiqun ita dai suratul jumu'a kowa san karara cikin ta akwai kira zuwa ga atai sallar jumu'a ko ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah cikin ta akwai kira zuwa ga aje wajen jumu'a ita kuma suratul munafiqun cikin ta akwai ambaton munafukai da halayen su to kuma munafukai suna zuwa jumu'a har ma an ce suratul munafiquna ta sabka ne saboda wani shahararren munafiki da yake zawa sallar juma'a in yazo sai yazo sawun gaba ya zaune ya ga manzo Allah sai ta tada shi yana kun ga ma'aikin Allah nan wanda Allah ya aiko mai kaza ya taiban shi shine wato sai ya ce shi dai yana shaida lalle wannan Allah ne ya aiko shine Allah ya ce idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu inna Allah ya tuna mai asiri to kaga cikin karanta suratul munafiquna akwai wa'azi ga munafikai wataƙilan su tuba in sun ji abin ba kyau ana tona musu asiri ana ganin halayensu sannan kamar yadda suratul juma'a ta yi magana akan mutuwa da kuma wato tanadi da shiri akan fito haka nan ita ma suratul munafiquna ta yi magana akan haka don haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan surorin وله أن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وانا حديث كما نعمان بن بشير شما رواية مسلم يتي يا كسن تي ينا كرن تاوى في العيدين أسلر إيدي بيو عيدين سوني سلر إيدي بيو نمسلمي لا ما مسلمي سلو لنسنا إيدي بيني in kaga wata salla ta uku to ba ta musulmi bace musulmi ba su da salloli sai sallar idi ta layya da sallar idi ta azumi waɗannan su ne sallolin musulmi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen waɗannan sallolin yana karanta sabbih isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya haka ma yana karanta su a wajen sallar juma'a kenan wannan sai ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba lizumta surori guda bane yake kenan liman ba ya lizumtar karanta suratul jumu'a da suratul munafiqun dindindin kowace juma'a yayi dai ba haka nan ake ba liman sannan haka nan liman ba za ka lizumci karanta sabbe ba da hal ataka hadithul gashiya dindindin kai dai ana dan saki wani lokaci sai ka sake su ma ka kamo wasu domin sun rike su kai tai dindindin sai sawa sai ka karantar da wasu kamar in wani yayi sallah da wasu surorin da ba su ba ta yi ba shi kuma kuskure ne hakan kenan kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake caccanzawa to sai ka caccanza amma ya kamata waɗannan surorin da aka zana cikin hadisi ya zamo suna cikin surorin da kake yawan maimaitawa a cikin sallolinka kana yawan karanta su akai-akai amma kuma ba dindindin ba akai-akai dai suna cikin na gaba-gaba saboda sun tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta su da haka sai ka yawaita karanta su sannan in mutun ya canza ya karanta wasu surori to sai ya daidaici waɗanda suke daidai da waɗannan kenan ko dai yayi karatu wanda yake daidai da suratul jumu'a sai ya duka ko kuma wanda yake daidai da suratul munafiquna sai ya duka ko kuma wanda yake daidai da sabbi sai ya duka ko wanda yake daidai da hal ataka hadithul ghashiya to idan yayi haka nan wannan ya tsawaita salla kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar in kuma ya saba ma haka yaje ya kamo karatun shi ya ta tsawaitawa to sannu mutane za su dora wacewa suna dina bin shi saboda sun gano tilawa yake ya kabi shi salla kuma ƙarshe zai zama yana da laihin kora mutanen nan da yi wa an zaid bin arqam radiyallahu ta'ala anhu qala salla an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-aida thumma rakhasa fil jumu'ah manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sallaci idi sannan yayi rangwame game da sallar juma'a thumma qala sannan yace man sha'a an yusalli falyusalli duk wanda yake son ya sallace ta to ya sallace ta rawahul khamsa illa tirmidhi wa sahih ibn khuzaimah wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu cewa idan ranar sallar idi ta dace da ranar juma'a to idan mutun yayi sallar idi an yi mai rangwame game da sallar juma'a ba sai ya zo ba sai tsaya gira ya sallashi ta azhar haka wanda ya sallaci idi to yanzu sallar juma'a gare shi ba wajibi bane bata zama wajibi ba ta koma mustahabbi me yasa wanda ya sallar idi aka ce ba dole ba sai ya zo juma'a saboda abinda al'abin manhaj da tasa aka shari'anta yin sallar juma'a to an same ta cikin sallar idi shikenan kuma ka halarta dama daga cikin manhohin akwai haduwar al'umman musulmi ko su hadu waje guda su yi sallah wannan yana cikin muhimman manhohin shari'ar musulunci da ta shari'anta haduwa to tun wato sallar idi kun hadu da al'umman musulmi haduwa mai girma kuma kun gaggaita to kaga kenan yanzu sallar juma'a sai ta zamanto ta zama mustahabbi in mutun ya zo babu matsala in kuma bai zo ba to sai azhar a gida amma shi liman hudoli sai ya ji hadisin ya nuni akan cewa ba makawa liman sai ya ji saboda sauran mutane waɗanda ba su samu zuwa idi ba sai su zo su yi juma'a tare da kai ko kuma waɗanda sun je idin kuma suna son juma'a amma su zo kaga sai su zo su yi tare da kai rawahul khamsa illa tirmidhi wa sahih ibn khuzaimah kenan wasu suna daukar wannan hadisin sai su ce ai idan mutun yayi sallar idi to juma'a ba ma sai yayi ba kuma ba zai yi azhar ba ko to kaga wanga akwai dan zarbabe ya ciki zai dai tsaya gida ya azhar ko kuma ya tayi juma'a ba duka bane an yahe mai kwata kwata wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam إذا صلى أحدكم الجمعة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذن أينكو يسلى جمعة فليصلي بعدها أربعا تو يسلى أبا ينترك أهد رواه مسلم مسلم يروي توش إذا صلى أحدكم الجمعة إذن أينكو يسلى جسلى جمعة تو يسلى ركع أهد أبا ينتر كنا وأن ركع إن قدى أهد وان ذا يي ننافل na nafila ne ko kenan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa ita sallar juma'a ba ta da ratiba kahinta babu ratiba da ake yi kahin juma'a sai dai akwai nafila mutlaqa da ake yi wanda duk yazo juma'a da wuri to yana iya yin nafila mahi karamci raka'a biyu daga biyu kuma zuwa sama gulgudan iyawar shi idan tunda ma ya zo masallaci nafila ne yake ta yi ya raka'a biyu ya sallabe ya raka'a biyu ya sallabe har sai liman ya zo to wannan shine mahihici kamar yanda ibnu taymiya tabbatar da cewa wannan shine aikin magabata sun fi shagaltuwa da sallah idan suka zo wato masallacin juma'a da wuri to bayan kuma sallar juma'a kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatar raka'a a raka'a hudu waɗannan raka'o'in guda hudu duk in kai raka'a biyu sai ka sallame ba gaba ɗaya bane zaka game su in kai raka'a biyu sai ka sallame to wannan hadisin kenan ya nuna muna yin sallar nafila bayan sallar juma'a wa anis sa'ibi ibn yazid radiyallahu anhu anna muawiyah radiyallahu anhu qala lahu daga sa'ibu dan yazid tabi'i ne رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له للي معاوية يدعى الله تطبط أغريش ياتي مش إذا صليت الجمعة إذا كسل لا تجمع فلا تصلها بصلاة كرك حتى تد وتصلى حتى تتكلم حسيكا يمغنى أو تخرج كوكاف تدق مصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mamu umarni da haka Allah nasila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruja kada mu hada wata sallah da wata sallah har sai mun yi magana ko kuma mun huta daga masallaci rawahu muslim wannan hadisin na muawiya yana karantar da mu cewa ba a gama sallah da wata sallah sanan sallar farilla ka game ta da nafila kai tsaye kamar yanda wasu suke yi saboda rashin sani ana sallame sallar farilla kamar dai camukar shi aka yi sai kaga ya tashi furit ya kabarta wata sallah to kaga ba a hada sallah da sallah kamata yayin in an sallame ka tsaka yi zikiri in ka gama zikiri ko da dan kadan ne kai in ma baka san kai zikirin duka kai ko astaghfirullah ne in ka kari sai ka tashi kai sallah amma ana sallame sallah kai sai akan ka tashi ka kabarta sallah to ka ga sai ma adibin kamar gwama suke da wannan sallah da waccan wannan an hana hada sallah da sallah ha sallah farilla in zaka yi nafila a bayan ta to cikin uku kai guda ko dai kai kada kai zikiri sai ka tashi kai in kuma ba kan zikirin to ima wani magana nan kusan ka kai magana in kama wani magana sai ka tashi kai in kuma duka ba kai biyun ba ka zikirin ba ka magana to tashi ka canza wuri daga wurin da kai sallan sai ka canza ka koma wani wuri da ba sai ka kabarta to wannan duka cikin ukun nan kowanne kai ka rarrabe tsakanin wannan da wannan to amma in ba haka ba ba a san kai tsaye ka hade su dan haka Muawiya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya mamu umarni kan mu hada wata sallah da wata sallah har sai mun yi magana ko kuma mun huta rahu muslim to kaga in kai magana kai tsaye ka tashi kai a nan wurin da kai dan ba ba babu lahi nan inda ka sallame sallan ka ka tashi kuma kai nafila to amma dai kai zamanto kai zikiri ko kuma ka ma wani magana to in duka wannan bai samu ba to ka tashi daga wurin ka koma wani wuri sai kai وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم daga Abu Huraira da Allah tabbata gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace duk wanda ya wanka sannan ya zo juma'a ya sallaci gwalgwadan abinda aka kaddara mashi sannan yayi shiru har sai da liman ya gama huduba sannan yayi sallah tare da shi za a gafarta mashi abinda ke tsakanin shi da tsakanin wata juma'a da kuma ragowan kwanakai guda uku rahu muslim wannan hadisin kaga na farko yace manigta sala wanda ya wanka ya nuna mana muhimmancin wanka ko da kuma hukuncin wanka ya gabata me hukuncin wanka in za a je juma'a mun gabatar da bayani kan akwai malaman da suka ce wajibi ne suka ce dole ne yin wanka idan za a je juma'a to amma jumhurin malamai dai suna akan cewa mustahabbi ne amma dai mai karhin gaske yin wanka summa atal juma'a sannan yazo juma'a kaga cike akwai nuna wato falalat tahiyya juma'a fa sallama qudira lahu sai ya sallaci abinda aka kaddara mashi kaga cike akwai wancan dalilin da yake nuna in mutun yazo juma'a to nafilfiliza ya tayi ba iyak karamci dai nafila raka'a biyu amma daga biyu in yana so yayi tayi ba tare da iyaka ba har sai liman yazo kuma wannan hadisin yace fa sallama qudira lahu sai sallaci gwalgwadan abinda aka kaddara mashi ya sallata thumma ansata sannan yayi shiru bai magana da kowa ba hatta yafrugha al-imamu min khutbati har sai da liman ya gama huduban shi thumma yusalli ma'ahu sannan bayan liman ya gama huduba ya tashi yayi sallah tare da liman to kaga waɗannan ababan da aka jero duk wanda yayi su aka ce ghufira lahu za a gafarta mashi ma bainahu wa bainal juma'atil ukhra abin da yake tsakanin shi da tsakanin wata juma'a ta daban wa fadlu salatata ayyam da ragowan kwanakai uku kwana nawa kenan goma kenan ko daga nan zuwa juma'a ta gaba kwana bakwai kenan sati guda to sai a ƙara kwana uku sai ya zama kwana goma shi yasa abin da yasa aka ƙara kwana uku suka zama goma domin manja abil hasanati falahu ashru amsalha to da nasu ida cikewa ashara ne dan tsaida su cewa zuwa sati guda kenan ya zama bakwai ko na'am to wannan gafarar da za a mashi ya kamata mu sani malamai sun ce ba za a mai gafara ba sai da sharadi kuma ita gafara ba dukkan zanuban shi bane za a mai ba duka zanuban shi bane za a kananu ne ake gafartawa su manya wannan ba a gafarta su sai ka tuba su tuba ita take karkare su amma ɗan kananun zanubai su ne Allah yake gafartawa sanadiyar wasu alkhairai duk inda kaji an ce wanda ya kaza za a gafarta mai zanubin shi na shekara banda manya
duk inda kaji an ce wanda ya kaza za a gafarta mai zulubban shi wanda suka gabata banda manyan kai tsaye ɗan kananu ake ni sannan su ɗan kananun nan kuma akwai sharadi inda zai sa a gafarta maka su me sharadin shine ka nisanci manya in baka nisanci manya ba to har ɗan kananun ba a yahi maka domin ayoyin qur'ani haka suka ce الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هذا الله يكاو لمم لمم دا ما سوني أنك أنا كبائر الإثم والنسوني جبغا جبغا الله يكي وقتن دا شكي نيسان تم من ينزون بي دا الفاشا شكما الفواحش سوني دوة الفاشا مي الفاشا Alfasha ma da mai suka ce duk zunubin da muni shi ya bayyana karara wannan alfasha ne wanda bai buƙatar ma sai an tattauna ko an dora akan ma'auni a kawai kirikiri wannan mummuna abu ne to shine alfasha shi saka ji an yi ana yawaita kiran zaman da wannan sunan saboda zaman da iskancin mutun ya san da cewa ba abin kwarai bace duk kafircin kafiri zina da ya tabbatar da cewa ba daidai bane domin kam da zaka tambaye shi in yace ma daidai yace ko yace me dan mutun yayi ai ba wani abu bane kace to ya kake gani an yi da uwarka to lokacin za ka ga ya gano ba abun kwarai bace ko ai da diyarka ko ai da matarka to lokacin zai fahimta in ma bai da kai don haka zina ita ake kira alfahisha saboda munin ta karare yake din mai hankali ya tabbatar da zina mummunan aiki shi yasa Allah ta'ala anan yace wal fawahisha sai yace illal lamam sai ƴan kananun zunubai sune zunuban da mutum bai iya kiyaye kansu game da su kamar zunubai na ƴan kallakalle wanda wani hadisi yace idanuna zina ko yace zinansu sune kallo yace to kaga ire-iren waɗannan lamam ko wannan lamam ba to sannan shi karamin zunubi in kare na shi yana zama babba rena zunubi yana sa ya zama bashi sa wani cikin magabata yake cewa lalle bawa idan ya aikata zunubi sai ya dora ganin shi dan karami to girma yake karawa wajen Allah shi kuma bawa idan ya aikata zunubi sai ya dora ganin shi mai girma to dan karami yake zama wajen Allah kenan gwalgwadan yanda ka dauke zunubin gwalgwadan yanda zai kasance wajen Allah in ka dauke shi ba komi ba to sai ya zama komi in kuma ka dauke shi komi kenan zaka bashi muhimmanci ka tuba ko to shi kuma Allah sai ya maida shi ba komi ba wannan cikin magabata yace karka kalli kankanta zunubi kalli girman wanda ya hana ka saba ma don haka sharadin a gafarta ma mutum zunuban koda di waɗannan abubuwan da aka fadi fa yayi ya taba ko wanka ya koma sauko ya zo masallaci yayi tanafila sai liman ya zo ya yi shiru bai yi magana ba har liman ya gama hudu ba sannan ya yi sallar juma'a tare da liman to ba zai samu gafara ba in dai ya taba yin zagi saboda zagi kaba'iran zai samunta in dai akwai zagi cikin ayyukan shi to ba cikin wanda za su samu wannan saboda zagi yana cikin kaba'ira ko ka gani to balle a ce ya yi sata balle a ce fasiki ne yana shan giya balle gada a ce hali kullihi yani mai aske game wannan duk fasikanci ne duka manyan zunubai ne waɗannan in mutun yana aikata wanga ba a gafarta mai ɗan kananun zunuban shi hadisin nan da ke cewa an yi azumin arafa za a ma gafara zunubin shekara ko shekara da ta wuce da wadda za ta zo da azumin ashura za a ma gafara to duka waɗannan hadisan duk ma ka tuno bancin su duk wani hadisi zaka tuno wanda yace wanda ya aikata kaza za a mai gafara zunubai to sai da wannan sharadin sharadi na farko shine wanda baya aikata kaba'ira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum sannan wani hadisi ma yazo ya tabbatar da haka aljum'atu ila aljum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idajtanibatil kaba'ir sai dan ba a nisanci kaba'ira ba kawai su ma kananun suna nan dankare Allah ya gafarta mu wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakara yawm aljum'a manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ambata yinin juma'a fa qala sai yace fihi sa'atun a cikin shi akwai wani lokaci la yuwafiquha abadun muslimun bawa muslimi ba zai dace da wannan lokaci ba wa huwa qa'imun alhali yana tsaye yusalli yana sallah yas'alu Allah azza wa jalla shay'an yana roƙon Allah mai girma da daukaka wani abu illa a'tahu iyyahu ace sai Allah ya bashi shi ba wa ashara bi yadihi manzo Allah ya nuni da hannun shi yuqalliluha yana nuna lokacin dan kadan ne mutafaqun alayhi fi riwayatin li muslim aw ta riwayatin muslim wa hiya sa'atun khafifa lokaci ne sassauka wannan hadisin yana karantar da mu wato wani lokaci dake da kai a ranar juma'a wanda lokacin kuma kowace juma'a akwai shi kenan wani lokaci mai muhimmanci wanda wannan lokacin dake da kai a ranar juma'a yana cikin dalilan da yasa yinin juma'a yake da girma a wajen Allah saboda cikin shi akwai wani lokaci wanda Allah yake karban addu'a shine malamai suke ce mashi sa'atul ijaba lokacin karban addu'a kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin yinin juma'a akwai wani lokaci aka ce sa'a ba awa guda ba ake ni a kasan yanzu a larabci da an ce sa'a awa kenan ko minti 60 ba wannan zancan bane wannan shi zancan dan lokaci ne takaitacce kadan kenan dan lokacin takaitacce ne kware yake takaitacce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wannan lokacin da sifofi guda biyu cikin wannan hadisi sifa na farko ya nuna lokaci ne wanda Allah yake karban addu'a sifa na biyu ya nuna lokaci ne dan kankanan lokaci an kadan kenan ba wani dogon lokaci bane mai girma ko mai tsawo to sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga lokacin ba ko ya dai ce cikin yinin juma'a ke da kai shi dadan lokacin ko ya kai kyautawa goma ko bai kai ba Allahu alam amma dai hadisi ya nuna dan kadan ne lokacin ake samun shi cikin kowace juma'a to in dai mutum ya dace da wannan lokacin yana roƙon Allah Allah zai karba mashi malamai sun yi sabani akan lokacin nan wannan lokaci ne Ibn Hajar ya kawo kusan sama ga magana 43 ya kawo a cikin sharhin Bukhari Fathul Bari sai dai kawo maganganu guda 43 na malam wasu sun ce lokaci kaza ne wasu sun ce kaza ne wai har magana 43 to kaga wannan yawan maganganun da aka kawo da kuma yawan ra'ayoyi wajen kokarin gano lokacin yana nuna ma muhimmancin shi dan inda bai da muhimmanci malamai ba su yi tawhalar da kansu bisa kan sai sun gano lokacin har ma ai ta samun ra'ayoyi sai da aka samu ra'ayi sama ga 40 a wajen eh hakan ce shi wannan lokacin kenan yana ƙara nuna maka lalle lokacin wannan yana da muhimmanci kwarai to shine lokacin karban addu'a amma duka cikin maganganun guda 43 maganganun da suka hi zama kusa ga inganci guda biyu ne magana ta farko shine maganar da ke cewa lokacin yana nan tsakanin zaman liman zuwa tashin shi zuwa ƙare huduba tsakanin zaman liman zuwa gama huduba ko gama sallah to daga lokacin da liman yake dan zama zuwa lokacin da za a gama huduba ko zuwa lokacin da za a gama sallah wani ya ce an ga lokacin mai tsawo ne ai ba ana nihin duka ba aka ce yana nan tsakanin su kenan cikin shi ne zaka cafke shi ba wai ana nihin duka lokacin ba an ce yana nan tsakanin liman ya zauna zuwa gama sallar juma'a to nan tsakanin wannan lokacin wannan magana tana da ƙarfi sai magana ta biyu shine maganar da take cewa lokacin yana nan daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana shi ma wanga magana yana da ƙarfi to waɗannan biyun su ne suka fi ƙarfi duka cikin maganganun da ke da kai guda 43 su ne wanda suka fi ƙarfi kwarai wanda wasu ma da wasu sahabbai sun tabbatar da waɗannan maganganun shi sai to amma yanzu aka ce bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana wani ya dawo kan hadisin ya ce ai kuma an ce mutum yana tsaye yana sallah shi kuma bayan sallar la'asar kaga ai ba a sallah to sai malamai suka ce tana yiwa ba sallar ake nihi ba ana nihin addu'a ita ba ana ce mata sallah a lugha ta larabci wasu malamai kuma suka ce kuma yana iya zama ma ba ma addu'a yake ba kuma ba sallar yake ba to sai aka ce ya zaka fassara huwa qa'imun yusalli yace ab ga hadisi nan manzo Allah yace duk wanda yazo yana jiran sallah fa huwa fi sallah yana cikin sallah dan haka in dai jiran sallah yazo yana yi to kawai yana cikin sallah shi ma dan haka ba dole ba sai yana addu'a ko yana na'am وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بردة يجي يا جمن زع الله صلى الله عليه وسلم كنن دق بابنشي كتوا يا جمن زع الله صلى الله عليه وسلم وينا كتوا هي ما بين أن يجلس الإمام لو كتين ينا ننس أكان لمن يزونا إلى أن تقضى الصلاة زوى قام صلى رواه مسلم كأنه حديث inda ya inganta da zance ya kare ko sai yace warajjaha Daraqutni annahu min qawli Abi Burda amma Daraqutni ya rinjayar da cewa wanga zancen Abu Burda ne ba zancen manzon Allah ba sai kenan hadisi mauqufi ne ko to tunda hadisi mauqufi ne ya tsaya magana sahabi ce kenan shi ma ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyi na fahimta ba ya cikin dalili shi ma ra'ayi ne da fahimta amma inda ya tabbata maganar manzon Allah ce to da qudiyal amr zance ya kare na'am wa fi hadisi Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu inda ibn Majah a cikin hadisin Abdullah ibn Salam yadda Allah tabbata a gare shi a wajen Ibn Majah wa an Jabir radiyallahu anhu inda Abi Dawud wa Nasa'i daga Jabir shi ma a wajen Abu Dawud da Nasa'i annaha ma baina salatul asri wa ghurubish shams lokacin nan yana nan tsakanin sallar la'asar da faduwar rana wa qadiqtu li fa fiha an yi sabani akan wannan lokaci ala akthara min 40 qawlan akan magana fiye da 40 sama ga magana 40 shine ibnu hajar yace amlaitu ha fi sharhi al-bukhari duka na tabbatar da su cikin sharhi bukhari kenan cikin littafin shafatul bukhari wa an jabir qala daga jabir yace mabatu sunna sunna ta daga ta shude anna fi kulli 40 fasa'idan jumu'a cewa duk cikin mutum 40 zuwa sama to akwai jumu'a rahu Daraqutni bi isnadin da'ifin Daraqutni ya rawaito shi da isnadi mai rauni wannan hadisi mun riga mun gabatar da magana akan shi shine cewa mutum nawa yake isa ayi sallar jumu'a tare da su kenan aka kalli shi hadisin wanga ya nuna duk cikin mutum 40 in dai mutum ya kai 40 to wannan mutanen ya kamata a ce sun yi juma'a amma da zaran mutanen da ke cikin wannan kauyen ba su kai mutum 40 ba to babu juma'a akan su sai dai su yi azhar amma mun gabatar da cewa abin da yake inganci shine mutum uku ma suna juma'a insha Allah kuma ta yi wa an samura ibnu jundubin annabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati fi kulli juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana roƙon gafara ga masu imani maza da masu imani mata a cikin kowace juma'a rahul bazzaru bi sinadil layyin kenan yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi a cikin hudubobin shi roƙawa masu imani gafara Allah ta'ala da ma yace wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat dan haka kenan yana roƙawa masu imani gafara kuma yana cikin aikin magabata yin addu'a ga shugabanni a cikin sallar juma'a har ma wasu daga cikin magabata in san galiman yana hudu ba baya yi ma shugabanni addu'a ta alheri to suna lissafa shi anya ba ra'ayin khawariji gare shi ba dan haka wannan addu'o'in suna da muhimmanci wa an Jabir ibn Samura annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutba yaqra'u ayatin min alqur'ani yuzakkiru an-nas daga Jabir dan Samura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a hudu ba yana karanta wasu ayoyi na alqur'ani ya tunatar da mutane da su wannan shi ma ya gabata kamar hadisin Ummu Hisham da tace ta harace suratul Kaf ko dan haka mata liman ya dora karanta wasu ayoyi na alqur'ani a wajen huduba wa an Tariq ibn Shahab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin juma'a haqqi ne na wajibi a bisa kowane muslimi fi jama'atin a cikin jama'a illa arba'a sai mutane hudu su wannan ba haqqi bane na wajibi akan su bata wajaba ba mamlukun bawa wanda aka mallaka juma'a bata zama wajibi akan shi ba in yaje yayi kuma tayi wa mar'atun da mace mace juma'a bata zama tilas akan ta ba wajibi bane amma idan ta je masallacin juma'a yayi kuma bai halatta ba tace za ta masallaci mijinta yace a'a in yace a'a ya saba wasabiyun da yaro karami ma idan yaje yayi juma'a tayi amma dai ba wajibi bace akan shi wa maridun da marar lahiya rawahu abu dauda wa qala lam yasma' tariq ibn al-nabi sallam abu dauda ya rawaito shi kuma abu dauda yace hadisin ya gano akwai matsala saboda tariqu bai jiyo maganar nan daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam akhrajahu al-hakim min riwayat tariq ibn al-mazkur ana abi musa amma hakim ya fitar da hadisin tarewayen shi dai wannan tariqun da aka gai amma sai yace a cikin riwaya hakim shi tariqu yace wa ya ga ya mashi abu musa kaka ga abu musa sahabin fa annabi umar radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jumu'a babu jumu'a akan mai balaguro rahu tabarani bi isnadin da'if wa an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha stawa ala minbar istaqbalnahu bi wujuhina manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya daidaita akan minbari muna huskanta shi da huskokin راح ترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث براء عند بن خزيمة أن حديث ينا دمي كرفه هاشي وأن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما حضرت جمعة تاريد من زان الله صلى الله عليه وسلم فقام هي من زان الله يتاشي سي متوكئا على عصا أو قوس ينا مي دوغرو أكن سندا أو قوس كوكما ينا دوغرو أكن واتو قري kenan wannan ya nuna an so liman ya zama ya jingina akan wani abu ko dai wata sanda ko kuma wani abu daban da zai rike ko kuma ya rike minbari ya jingina gare shi saboda wannan ya fi sanya liman ya samu tabbatuwa kuma ya samu natsuwa da kwanciyar hankali in ya jingina akan wani abu rahu abu dauda ya rawaito shi wannan shine karshen wannan babin abin da bukaranta ne Allah ta'ala ya amfane mu da shi kurakure Allah ya gafarta mu musulmi na musulmi yara wa alaikum salam na'am wa alaikum salam tambaya uku to na ilahi inna mai hakana kamata ya kawai in kyale shi wani in mutum ya yi juma'a da mutum ya gamo sallar juma'a shi kenan sai zo ya buɗe kasuwan shi babu laifi insha Allah ko da sauran wajaje ba ida ba kada ya zamanto kusa da shi ana juma'an yana ji ya saboda in ana juma'a kusa da shi inda yake to kamata ya bari ha a kare in ma bai bi wannan ba kuma abinda ke karanta manzon Allah kamar yanda ya gabata mun karanta cikin wannan littafin shine yazo ayi tare da shi in yaje wani wuri yayo kuma sai yazo kusan shagon shi kuma ana yi to kamata ya bi su ba zauna zai bai ya bude shago na'am ai mutun ya wankan juma'a tun da sahi da manhan cewa zai je kasuwa daga can ya wuce juma'a babu matsala cikin shi yayi insha Allah na'am sai dai kawai ana gudun yayi zuha saboda daga cikin dalilan da suka sa ake son ayi wanka in za a je juma'a saboda zuha da ake yi ta kuma zuha tana sa jiki ya dan canza to ana guje mai yayi zuha in kuma ba zai san ba zai wata zuha ba to babu matsala insha Allah na'am wa alaikum salam yi ma Kirista barka da sallah bai halatta ba domin yi masu barka da sallah ai wannan sallah ta yau ne ake yin ta sallah to ka gani bai halatta ba ba ka da alaka da ita balle ka masu barka da yin ta ba a masu barka su sai su ma barka ga sallar ka ta musulmi ba matsala su shi ai shi musulunci shi yake sama amma ba a hawa saman shi al-islamu ya'lu wala yu'la alayhi haka in suka yi maka barka akan sallah babu matsala amala ce kuma kai ma zaka iya kokarin ka wajen ganin ka kyautata mu'amala da su a cikin mu'amaloli wanda musulunci bai hana ka ba ka kyautata amma duk inda musulunci ya hana to kai mutum sai ya kiyaye cin abincin su a ba za ka ci abincin su ba akwai fatawar malaman Hanafiya sun ce in mutum ana salla ta kristoci ya bada kyautar kwayya ka hurta wannan fatawa tana cikin fatawoyi masu tsauri na malaman Hanafiya sun ce in ka ba su kyautar kwai saboda farin ciki game da sallar su ko kama masu to kawai ka kafurto kaga akwai matsala dan haka ba za ka yi musu wata barka ba kan sallar su kai baka ma san ana yi ba saboda ba ka dauke ta sallah ba kawai ka bar su su yi kayan su can wurin kuma bai kamata ba kristoci su matsa ma kansu dole sai musulmi sun musu barka ko sai sun takura musu musulmi kalkashin doka suke saboda haka in Allah ta'ala ya ce a yi musu barka dasha za a yi musu cikin sauki amma in bai ce a yi musu ba to ba za a yi musu ba maka cewa ba a yi musu barka kuma kawai ne ya dauka zahin addini ne a riko da addini zahin addini shine ka tsallake addinin gaba daya amma in ka tsaya iya abin da ya aje ka to wannan babu wani zahin addini wanda yace wannan tsaurin addini ko zahin addini to ya nuna shi kuma sakaci gare shi wajen addinin shi kenan shi addinin shi ba bakin komai yake ba saboda ya faranta ma wasu da rai yana iya saba ma Allah to wannan addini ba abun wasa bane ba haka ba a yi ma wani kafuri barka akan wata sallar shi musamman ma in sallai irin wannan sallolin ne wanda suna da tarihi kuma mummunan tarihi ko yanzu kai kaga in kai sallah kamar kana in kai barka kamar kana barka to barkan mu fa da haihu Allah ko kana ta ki wadar da aka haihu Allah alaikum salam abincin su a eh ba amane ne ni in yana da dai zaka ci ba in yana da aboki sai ya kawo mai abinci kuma hada nama ka naman da ke buri kake zaka ci kuma hada nama alaikum salam ai ko mami ke da kai cike kawai ka girmama addinin ka kalli girman addinin ka kalli girman namu na'am wa alaikum salam yanzu kaga kamin in je gaba yanzu kaga in abinci krista ko kafiri wanda baya da alaka da wata sallar su babu matsala kana ci musulunci bai hana ka ba ka ci abincin mutum dan ba musulmi bane ba amma in abincin yana da alaka da raya wata ibada ta su to shine aka hana ka domin yanzu kamawa wajen ka ci kamar kamawa ne kai ma wajen wannan to wannan ba a ci saboda tsananin nuna cewa kai baka yarda da wannan abin da suke akai ba dan haka ko ma mulinna su kashe wajen hidima kai wannan bata shahi ka ba kana tausaya musu matsayin wanda suke batattu kuma kana fatan Allah shiryar da su amma bai kai maka dora ganin abin da saku-saku haka kai ma zaka iya cin nama tare da su to kaga abin yayi sauki kware na eh yayi bi sai ya cika a eh eh wannan duka nayi maganar su can baya nace mutum in yazo juma'a da wuri yana iya shagalto da tilawa qur'ani ko wasu zikirori ko wasu amma mahihici in yana son mahihicin abu sallolin nafilfili su ne mahihita yayi ta nafila halli man yazo wannan shine mahihicin abinda mutum zai shagaltuwa da shi idan yaje da farko da wuri na yayi wankan juma'a kuma sai ya ci abinci kamar mutum ya alwala ne ya ci abinci babu matsala abinci ba ya kai ya alwala sai dai in naman raƙumi ne mutum ya ci shi kuma mai maganar shi cancan cikin karatun baya na eh eh ya ilahi saboda Allah ta'ala ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan zunubi da ketare iyaka dan haka tunda shi musulmi ne me yasa bai kokarin kwadaitar da su akan musulunci musamman yana matsayin mai gidansu sai ya musu mu'amala mai kyau wanda za ta sa su fahimci addini kuma su gano ba kyamar su yake ba ko kuma wani tsantsanin su a shi wannan addinin bata ne shi yasa bai son shi yanzu yana iya in so yake ya dora masa kyauta duk in sallar ta zo sai ya hadi duka ya masa kyauta sallar musulmi in ta zo sai ya game su gaba daya masa kyautar tare bai yi sauki ba akan ya jira ya ma musulmi kuma sai ya bari sai su in sun zo ya rasa yanda za nan kawai lokacin da sallar ta zo ta musulmi sai ya masa kyautai gaba daya wannan zai nuna su ma zai sa musu shauƙin sallah ta zai ga yanzu arme ya koma marmarin sallar musulmi ta su a ga shi ko na an ci nasara ko bai musulunta ba ya koma marmarin sallar musulmi ta kewayo saboda duk in ta kewayo mai gida yana sakin bonus to na'am na'am wa alaikum salam eh na'am cikin azumi na'am tarawihi kenan ko eh yayi ta baba a hade ta da farilla ko ana sa a espace tsakanin su in aka sallame sallar isha kaga sai an tsaya an yi zikiri har ma a ba mutane dama su dan yi nafilfili ko wanda yake da nafila rate ba in ya kare sannan sai a kawo ta kenan wannan ba eh to na fahimci yanda kake nihi kana kana ne hade wata sallah da wata sallah ko ana zance hade farilla da nafila ne nan wuri eh sallar farilla da nafila ne ake zance wa alaikum salam amma ita kenan dan an sallame kai tsaye an tashi kuma an ci gaba wannan ba ta cikin lisafi farilla da nafila ce ake magana na ita kuma wancan kaga duka nafila ce ko an sallame a tashi ayato ana hada wata da wata na'am wa alaikum salam suna magana liman na hudu ba ko kamata yi su dauke mataki ɗan da za su kiyaye saboda magana lokacin da liman yake hudu ba hatsari ne to amma ɗan agaji su sai an bincika wajen malamai a jifata wadda suka yi akan halattar ɗan agaji su yi magana ko bai halatta ba wannan sai an bincika amma dai abinda muka sani shine haramun ne ga kowa ya yi magana to in akwai wani rangwame ko wani rahusa ga in agaji saboda aikin su ko saboda tsananin bukatu wanda suke kan haka wannan ni ban san shi ba gaskiya sai an bincika insha Allah na'am ba ka nuni saboda ko nuni shi ma moci ne ko ba a san yawan moci ana hudu ba safa da marwa kaga ta agaji shi ne ce ma sai an bincika kan aiki ɗin agaji su idan ya zama shi akwai rangwame akan shi kenan tana yiwa akwai Allahu alam na'am wa alaikum salam idan juma'a ta hade da idi na'am na'am yi kiran sallah eh za su yi kiran sallah saboda azhar ce za su yi ko ta kuma azhar ana yi mata kiran sallah babu matsala su yi kiran sallah insha Allah bai kai ga to da inda ya iso inda yake jin hudu ba shikenan ya kamata ya fara kama jikin shi yana kyalewa saboda matukar yana ji to kaga kenan hadisin yana iya shafan shi insha Allah to kenan akwai sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tsallake karatun sati mai zuwa saboda wasu yan uwa da suka shirya muhadara akwai muhadara da wancan masallacin na san masjid wayi sunan shi kacin wajen kantin dallabo yawwa to suna shirya muhadara lokaci zuwa lokaci kuma sun sanya ni cikin waɗanda suke gabatar da muhadarar to dama na ce masa in dai lokaci na yake wayo su dora sanar da ni da wuri saboda a sanar da mutane ba sai sun zo ba kenan sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu tsallake wannan yinin saboda wannan muhadarar nasu sai na gaba da izinin Allah sai mu dasa abinda mun karanta na dai Allah ya amfane mu da shi na'am a tsakanin magaruba da isha'i dai a shan wacan equal da yafi sunan ta ko a e can inda aka taba magana bisa kan kasuwanci ba Masjidul Ansar sunan shi ko to shi ha eh wajen equal da bi ne ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله